الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دا تقوز قوتا صفر hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1439 daidai da 17 ga watan 11 shekara ta 2017 kamar yanda muka saba duk rana irin wannan mukan hadu a wannan masallaci mai albarka wanda ke karkashin wannan cibiya ta markazu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wanda take cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano domin karanta littafin nan na al-imanu bil yawmil akhir wanda babban malami Dr. Sallabi ya wallafa hafizahu Allah ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 33 a cikin wannan littafi mai albarka kuma muna nan a cikin gaban nan ta alamatus sa'a al-kubra alamomin tashin al-kiyama manya manya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce yayi bayani cewa alamomin nan na tashin al-kiyama manya manya guda 10 ne to muna cikin karanta su daya bayan daya kuma mukan ji ayoyin da suke magana akan su da kuma hadisai ingantattu cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suke ƙara fito mana da su daya bayan daya a satin da ya gabata mun karasa karanta hadisin nan na Ya'juj wa Ma'juj wanda hadisan da suka yi magana akan Ya'juj wa Ma'juj suna da yawa amma mun karanta hadisin Ummu Habiba binti Abi Sufyan da ta jiyo daga Ummul Mu'minin Zainab binti Jahash radiyallahu anhuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya shigo gida a furgice a razane hankalinsa a tashe yana fadin la ilaha illallah ويل للعرب من شر قد اقترب a wannan hadisin yake cewa an bude wannan katangar ta Ya'juj wa Ma'juj gurgudan ainihin wato yayi halka da hannunsa yace gurgudan ka hada babban dan yatsan ka da manuni kai kuri da shi yace yau an bude wannan katangar ta Ya'juj wa Ma'juj gurgudan haka wanda mun karanta a ainihin wato satin da ya gabata cewa ko sati biyu da suka gabata cewa wa'annan Ya'juj wa Ma'juj suna nan kullun suna ta kokarin su fasa wannan katangar wanda ainihin wato dhilkarnain yayi domin ya zamanto ya kange su daga fadowa cikin al'umma, amma abin da yake hada su su cimma gaci ko da yaushe rashin fadin insha Allah. Za su yi aikin tun safi har yamma, amma idan rana ta fadi za su tashi daga aiki su ce sai gobe, amma Allah ta'ala bai nufe su da su ce insha Allah ba. Shi yasa washe gari in suka dawo sai su tarar da katanga ta hade kamar yadda suke da. Ran da suka fara gano kuskuren su suka ce insha Allah, to daga wannan lokaci kuma za a fara ba su dama, ko in suka yi ainihin wato fasa, to inda suka samu damar hudawa in suka zo za su iya ci gaba daga inda suka tsaya. To Annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga tun a lokacin sa yace lalle Yajuj wa Majuj sun bude wannan katanga ko sun fasa ta gwargwadon halka da yayi da hannayensa guda biyu. Har ummul mu'minin Zainab binti Jahsh take tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shin za a halakar da mu domin bayyanar Yajuj wa Majuj halaka ce, da haka za mu halaka ya Rasulullahi wa fina salihun, alhalin akwai nagari mutanen kirki a cikin mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al'adar Ubangiji madaukakin sarki idan ta'adi da tabargaza ta yawa a cikin al'umma, koda da mutanen kirki Allah ta'ala kan aiko musu da bala'i, da haka koda da kasantuwar mutanen kirki bai hana bayyanar Yajuj wa Majuj, domin lokacin da zai zo zai tarar da al'amura sun riga sun lalace sun tabarbare. Da haka mun karanta wannan shine kaman karshen hadithin da malamin kawo mana akan maganar Yajuj wa Majuj. Sannan muka karanta alama ta uku shine ad-dukhan, wato wani hayaki da zai turnike duniya, yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama bayyanar wannan hayaki, wanda Allah ta'ala ya ce fartakib yawma ta'ati as-sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadha adhabun alim. Kuma mun ji wannan hayaki yana zama barazana da tashin hankali da masifa ga mutanen wannan lokaci. Sai dai mu'minai iya abinda kawai hayakin zai musu shine za su kamu da wani nau'i kamar mura, in suka shaki wannan hayaki za su kamu da mura shine kawai, amma da munafukai da kafirai zai tafiyar da jinsu, zai tafiyar da ganinsu, za su samu kansu cikin bala'i da musifa. Allah ya kiyaye. To anan ma sai malam ya kawo mana hadithin alamatu sa'a din nan guda goma, ciki kuma sai ya kawo mana hadda ad-dukhan. Alama ta hudu wadda muka karanta shine hudowar rana daga mafadarta, wata babban masifar da wani babban tashin hankali shine hudowar rana daga mafadarta, domin ya ishe ka musiba a ce an daina karɓar tubanka, a matsayinka na dan adam, a matsayinka na mai rauni, a matsayinka na wanda baka kaukautawa dare da rana cikin aikin sabo. Ya ibadi innakum tukhdi'una bil-laili wan-nahar. Allah madaukakin sarki a cikin hadithul qudus yace ya ku bayina ku masu yin laifuka ne da zunubai dare da rana, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an, ni kuma ina gafarta zunubai baki daya, fastaghfiruni. Maza Allah ta'ala yace ku nemi gafarata, aghfir lakum, zan gafarta muku. Ashe gafarar ta Ubangiji ta in mun yi laifi mu tuba, to ita ba shi akwai lokacin ta, akwai lokacin da in lokacin yayi to za a daina karɓar tuba. Shine ran da rana ta hudo daga mafadarta, za a rufe kofar tuba. Allah madaukakin sarki yace hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadirun. A karkashin wannan aya malamai sun yi maganganu da dama, amma kusan jumhur na al-mufassirin sun tafi akan cewa abinda ake nufi da ainihin wato aw ba'du ayati rabbika shine hudowar rana daga mafadarta kamar yanda muka karanta. Wannan kuma shine ra'ayin Ibn Jarir Tabari Imam al-mufassirin game da ainihin wato wannan aya. Sannan akwai hadisi da muka karanta, la taqumu sa'a hatta tatlu'u ash-shams tatlu'u ash-shamsu min magharibiha fa idha tala'at fara'aha an-nas amanu ajma'un. Manzo Allah yace cikin alamomin tashin alkiyama, alkiyama ba za ta tashi ba har sai ran da rana ta hudo daga mafadarta. To lokacin da rana ta hudo daga mafadarta har mutane suka fahimci kai yau fa rana fa ba daga gabas ta taho ba, daga yamma ta hudo, to da mutane sun fargada haka za su yi imani ga baki daya ba za a samu wani wanda zai kangare ko ya doge akan laifi ba kowa zai tuba kowa zai ainihin wato yi imani to sai manzo Allah ya ce fa dhaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira kaga sai manzo Allah ya fassara wannan aya cewa wannan ranar ita ce wadda imanin mai imani wanda bai riga yayi imani ba kafin wannan lokacin ba zai zama masa mai amfani ba ko kuma mai imanin da bai tsurutar wa kansa aikin alkhairi ba kafin zuwan wannan rana sai bayan bayyanar wannan alama to shi ma aikin zana alkhairi ba zai zama mai amfani a gare shi ba sannan mun karanta alama ta biyar shine bayyanar wata dabba Allah ta'ala yace idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun nan ma malamai sun yi maganganu game da ainihin wato me wannan aya take nufi kamar yadda mun karanta ainihin wato a satin da ya gabata Allah ta'ala zai bayyanar da wannan dabba a ban kasa bayan mutane sun kangare sun zama ba su jin wa'azi ba sa jin bare dukkan masu wa'azi sun yi iya iyawar su domin mutane su dawo kan doka da oda ta Allah madaukakin sarki amma mutane sun yi buris da karbar wannan wa'azi to Allah ta'ala sai ya aiko musu da dabba wanda ita kuma za ta zo ta yi musu ainihin wato nata fadakarwar Imam Muslim ya ruwaito hadisi daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa badiru bil a'mali sita ku yi gaggawa ku yi ayyukan alkhairi tun kafin bayyanar wasu alamomi guda shida daga ciki sai ya ce ad-dajjal wad-dukhan wadabatul ardh shine mahallu shahid wa dhulu'ush shams min magharibiha wa amrul amma wa quwaisatu ahadikum alama ta shida da muka yi shine mahadi bayyanar mahadi shi ma alama ce cikin manyan alamomin tashin alkiyama kamar yadda mun kawo bayanan da Ibn Kathir yayi a cikin littafinsa na cewa waye mahadi dan mu san akwai mahadi na rudu wanda yake ba mahadi na gaskiya ba akwai kuma muhadi wanda yake na gaskiya wanda hadisai ingantattu sun yi bayani akan sa kuma bayyanar sa alama ce cikin alamomin tashin alkiyama kuma mahadi din nan wato kafin ya zama mutumin kirki zai zamanto mutum ne wanda yake kasassaba yana ba daidai ba amma da yake zukatan a hannun Allah madaukakin sarki suke Allah ta'ala zai juya zuciyarsa zuwa ga shari'a cikin lokaci guda zai karbi shari'a kuma zai dauki gabarar kawo gyara cikin al'umma da kuma tabbaka shari'ar Allah a bayan kasa sannan zai yi hukunci da adalci zai yi hukunci da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai dinga raba dukiya dukiya za ta yawa a lokacin saboda Allah ta'ala ya kawo wadata ya kawo yalwar arziki saboda mutane sun koma zuwa gare shi hadama da babakere mutane duk sun riga sun ajiye wannan sun dawo cikin amfani da abin da yake na hakika na rayuwa wanda zai ishe su su cigaba da bautawa Allah madaukakin sarki kuma bayyanar sa sun san alama ce cikin alamomin tashin alkiyama ta yanda in mutum ma yayi handama da babakeran to an nuna cewa duniya dai ta kusa tashi dan haka akwai hadisi da muka karanta da dama a cikin wannan babi daga ciki akwai ya kharuju fi akhir ummati al-mahdi yusqiyahu Allahu al-ghayth wa tukhriju al-ard nabataha wa yu'di al-mala safahan wa takthuru al-mashiya wa ta'dhumu al-umma ya'ishu sab'an aw thamaniyan ya'ni hijajan zai shekara 7 ko shekara 8 kafin kuma Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa to da sauran hadisan da muka karanta a karkashin wannan gaba da aka matashiyar karatun mu a yau shine alama ta 7 cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya kuma daga cikin masu tashin hankali cikin alamomi din sabi'an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sabi'an al-masihu ad-dajjal alama ta 7 shine bayyanar masihu ad-dajjal bayyanar dujjal masihu ad-dalala wato masihu ne tunda akwai annabi Isa ana kiransa al-masihu sannan shi ma dujjal al-masihu to shi ba masihu ne na shari'a ba masihu ne na bata kuma za mu ji me kalmar masihu take nufi yaftinun nas wannan masihu na bata ba masihu annabi Isa ba masihu na bata mai halakar da mutane yaftinun nas zai fitini mutane dukkan abin da zai zama fitina kai ka san abu ne wanda sai wanda Allah ya tsallaka ran aka ce abu fitina ne to duk wanda ba ka tunani zaka iya gani ya tsunduma ciki shine fitina din duk wanda ba a tsammani to zai iya afkawa ciki to wannan dujal din yaqtinun na zai zo ya zama wa mutane fitina bima yuqta saboda irin abinda Allah ta'ala ya bashi na istidraji min al-ayat na daga ayoyi wanda da su zai yi ruko ya dinga halakar da mutane ya zama ruwa mutane fitina din domin Allah ta'ala zai bashi khawariqul adat abubuwan da suka shallake tunani suka keta al'ada ya tashi matacce ya sa sama tai ruwa ya ce yanzu shinkafa ta fito ta fito wayanda suka bi shi ya wadata suka gansu suna shiga manyan motoci suna dealin da manyan kudade wanda suka kangare masa suka yi kafirce masa kuma gansu cikin tsiya da talauci wannan da aikin waye aikin Allah ne to amma saboda zai zama wa mutane fitina sai Allah ta'ala ya bashi wannan istidraj din da haka zai zama wa mutane bala'i da fitina baka yi imani da shi ba za mutanen da suka jajirce akan imaninsa akan imaninsa za su sha wahala za ka ga mutun ya zai dauki mutun ya jefa shi huta wanda kuma suka bi shi ya dauke su ya jefa su aljanna kuma gashi mutane suna kallo manzo Allah ya ce duk wanda ya dujare ya jefa shi cikin huta to aljanna ya tura shi duk wanda kuma a zahiri ko ga ya jefa shi aljanna to huta ya tura shi kaga wannan ya zama fitina ya zama fitina shi yasa malai yake ta yaqtinun nas zai fitina mutane bima yu'ta ba wai karfin sa bane alama ce cikin alamatus sa'a shine wanda an ka karanta hadithun jassasa wanda tamimud dari wata rana igiyar ruwa ta kwace da shi da ainihin wato yana cikin jirgin ruwa ya tafi wajen wannan dabbar jassasa ya samu dujal a cikin sasari damari a can kaga kenan daga cikin wannan gurin za a sako shi shi kuma yazo yi tasa tabargazar da ta'azar a cikin duniya kafin kuma shi ma annabi Isa ya halaka shi domin annabi Isa ne zai kawo ƙarshen dujal ka inzalil madar malan sai ce to kaman wayanne irin ayoyi wayanne irin kaman a zahiri kaga kaman karamomi ne nan ko ba karama bace istidraji ne ka inzalil madar kaman saukar da ruwan sama ana ta karanta mana cin muna yan yara a littafan irin su muqarrar huwal ladhi yunzilu al madar Allahu huwal ladhi yunzilu al madar mun san Allah shine kadai mai saukar da ruwan sama cikin ingancin tauhidi shine ka yadda ba mai iya saukar da ruwan sama sai Allah to sai kuma ga dujal dama zai zo yana kilemin shi Allah ne shi yasa har sufofinsa sai da aka fada dan ka gane Allah madaukakin sarki kamili ne ta kowace fuska shi ko ya zo yana da wasu tawaye-tawaye yana da wasu sufofi na muni tattare da shi zai zo yana claiming yana proclaiming din shi Allah ne kuma ya dinga yin wani aiki irin ayyukan da a ofishin Allah suke kuma gashi shi yana yi ka inzalil madar kaman saukar ruwan sama saukar da ruwan sama zai ce sama tai ruwa ba hadari ba komai yanzu hadari ya tattaru kawai ga an tsuge da ruwa wa ihya'il ard bin nabat darayar da kasa da tsirrai guri ka ganshi ya bushe ya ke kashe amma yace ruwa ya sauka ruwan ya sauka a gurin kuma yace yanzu tsuro ya tsuro daga gurin waye yumbitu zar'a Allah shine alladhi yumbitu zar'a to ga dujal shi ma yace shi ma yumbitu zar'a wa ghairihi ma da waɗansu irin waɗannan ayyuka waɗanda ba mai iya yin su sai Allah minal khawariq daga abubuwan da Allah ta'ala kadai yake iyawa sun keta al'ada a ce wannan dan adam yana iya su wasummiyad dajjal masihan an kirawo dujal da suna almasihu karka dauka masihu ibn maryam shi yasa a farkon karatu malai ce ma masihu dalala ba masihu ibn maryam bane to me yasa ake cewa annabi ake cewa dujal masihu yace li anna ihda aynayhi mamsuha idon sa guda dai a shafe yake ba ma alama ko wani kwarmi da za ka gane ballan jana shi kwakule shi akai ba ko kuma a ce makaho ne mai ido dai Allah ya yi mamsuhu ihda aynayhi dai daga idon sa an shafe shi
shi yasa cikin hotunan da za ka ga ana dan nuna wa mutane dan zai su dan fahimci ba wai an san actual haka bane amma za ka ga sai ga wato a goshi kusan idan sa kwaya ɗaya ne tak kamar yanda kake ganin idan ainihin wato mashin ido ɗaya ne tak a tsakiya haka da aka mamsuhu ihda ainihi ɗaya daga cikin idanansa a shafa gurin yake ba alamar ido shi yasa ake kiransa masihu ba masihul baraka bane masihul dalala ne an fahimta wani annahu sannan abu na biyu da yasa ake kiransa almasihu saboda shi yamsahul ard yana shafe doran kasa ya taka ko ina fi 40 yawman cikin kwana 40 kaga wannan shi ma khawariqul adat cikin kwana 40 gaba ɗaya zai zagaye duniya banda Makka da Madina to wannan saurin da yake da shi nan da nan ya cinye tazarar tafiya cikin kankanin lokaci ya isa gari kaza ya isa kasa kaza ya gama da wanda zai gama ya wuce gaba wannan ma ya samo su akan sa masa almasihu saboda yamsahul ard zai shafe doran kasa da tafiya da tafin kafarsa fi 40 yawman cikin kwana 40 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace 40 kwana 40 din nan kwana na farko kamar shekara tsawon kwanan guda daya kamar kwana 360 a cikin kwanan da zai 40 to kwana na daya da zai fara shi wannan kwana ɗayan miƙidarin sa kamar kwana kamar shekara ne kwana na biyu kamar wata kwana na uku kamar sati ragowa kwanakin kuma kamar irin kwanakin mu da muka saba 24 hours har sahabbai suka tambaya annabi to ya sallah za ta kasance tunda an ce kwana daya kamar shekara to ya zai sallah yace ku kaddara ce yadda take kawai sai dai a kalle tsakanin azhar da asar awa biyu ne kawai da awa biyu ta yi sai a tashi ayi sallah tsakanin la'asar zuwa magariba awa biyu ne ko da yan mintuna ko ba yan mintuna da lokaci yayi kawai sai ladan ya kira sallah kawai tashi ayi sallah kirdado sai dai ayi kintace haka haka za a yi ta sallah wannan kwana ɗayan nasa da ya zama kamar shekara kawai a kwanta in an kwanta bacci an san cewa daga sallar isha zuwa sallar asuba ana samun awa kaza da awa ta yi kawai shikenan a tashi ayi sallah haka kwanansa na biyu da zai zama kamar wata haka kwanansa na uku da zai zama kamar sati kafin kuma a koma normal rago kwanakinsa kamar irin kwanakin da muka saba da su wal qawlul awwal huwa ar-rajih malai ce amma zance na farko shine zance mafi rinjaye cewa almasihu ana kiransa da suna almasihu dajjal saboda ɗaya daga cikin idansa a shafe yake ba ana kiransa almasihu bane saboda yamsahul arda fi 40 yawman kaga alqawal ne guda biyu amma zance mafi rinjaye cikin maganganun da malaman suka yi guda biyu shine na farkon ana kiransa almasihu li anna ihda aynayhi mamsuha lima jaa fi alhadith an-nabawi saboda abinda yazo a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ad-dajjala haqiqa dujal mamsuhul ayn mai shafaffen ido ne guda daya ito sa guda daya an shafe to kaga da wannan ashe ya samo almasihu saboda manzon Allah yace inna ad-dajjala mamsuhul ayn to da wannan hadisin wasu malaman sai suka rinjaye da almasihu ya samu wannan sunan shi da dujal da almasihu saboda shafaffen ido da yake da shi guda da to sai kuma ma'anar dajjal menene ma'anar dujal ad-dajjal al-mumawwih al-kazzab al-mumakhriq الدجال المموه ابين داي كيرا المموه سكاتي من يقدم الاشياء على غير حقيقتها يوكي كيرا المموه ام بينجا من يقدم الاشياء على غير حقيقتها شيني المموه ya cakuɗa ƙarya da gaskiya ta yanda kai zaka samu kanka ka kasa gane ina gaskiya take sai ka ɗauka wannan ƙaryar ita ce gaskiya shine mamawwi me hargitsa al'amura yazo da abu ba haka yake ba, a hakikal yazo da abu ba bisa hakikaninsa ba, shi ake kira al-mumawwihu. To an kira shi da dajjal saboda haka yana claiming shi Allah ne, ya saukar da ruwan sama, kuma zahiri ga ruwan sama ya sauka, al-mumawwih. Alal haqiqa Allah madaukakin sarki huwa alladhi yunazzilul matar, alal haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yunbitu zar'a, amma ga dujali yace shuka ta fito, ya zama al-mumawwih al-kazzab, sannan mai yawan ƙarya, makaryaci ne lamba daya, an kira shi da ad-dajjal saboda na farko al-mumawwih, gurbata abubuwa, ya gurbata al'amari, shine al-mumawwih. Al-kazzab mai yawan ƙarya, al-mumakhriq shi ma al-mumakhriq suka ce al-mumawwih, duk da shine ainihin wato mai dagula al'amura. Wa huwa min abniyatil mubalagha, shi ad-dajjal yana daga cikin sunayen da ake gina su alal wato a wato al-mubalagha, akan al-mubalagha kaiwa makura wajen ƙaryarsa, saboda ya kai matuka wajen ƙarya, shi yasa ake kiransa, aka gina sunansa ala sigatil mubalagha maimakon dajala ko dajilu, sai aka ce ad-dajjal sigatul mubalagha kenan, an kai makura. Wa ma'ana yake cewa huwa ala wazni fa'al, ad-dajjal ala wazni fa'al, ma'ana ya komar da mu sarf kenan, ay yakthuru minhu al-kadhib, yana da yawan ƙarya, yana da yawan ƙarya, shi yasa aka kira shi ad-dajjal. Wa talbisu, yana da yawan cakuɗa al'amura, rikirkita al'amura, shi ne at-talbis. Wa jam'uhu, jam'in sunansa dajjaluna, in suna da yawa dajjaluna, kamar yadda zuwa cikin hadithi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu dajjaluna guda 30 ko kama wani kauli mai kama da haka, waɗanda za su dinga zuwa suna da'awar annabta, kaga an kira su da ad-dajjaluna saboda cikakkun makaryata ne, su ce Allah ya aiko su, ana turo musu mala'ika, ana saukar musu da wahayi, kuma wayan ƙarya ne. Wa jama'ahu, ko wa jama'ahu al-Imam Malik ala dajajila, Imam Malik yana yi masa jam'i da ad-dajajila maimakon dajjaluna, to Imam Malik yana yi masa jam'i da dajajila, wa huwa jam'u takthir, idan ka karanta shi da ad-dajajila, dajjal mufrad, dajajila jam'i, to wannan jam'i ya zama jam'u takthir. Waɗanda suke karatun nahwu sun san me ake nufi da jam'u takthir. Wa lafzatu ad-dajjal, amma lafazin ad-dajjal, dujjal, asbahat alaman, an waye gari wannan kalma ko wannan suna na ad-dajjal, an waye gari ya zama alami, alal masihil a'wari al-kazzab, akan wancan mai shafaffen ido daya mai yawan ƙarya, da haka da an ce dujjal yawanci al-mutabadir fi dhihn shine wannan da ake magana akan sa, da zara an ce dujjal ko dajjal, ko da Hausa kace dujjal, to abinda kike fara zuwa kwakwalwar mutane shine wancan dujjal din, da haka sunan sa ya zama alali, ya zama popular suna. Fa idza qila ad-dajjal, dan haka da zarar mutun yaji an ce ad-dajjal, fala yatabadaru ila dhihn ghayra, waninsa baya gaggawar fadowa cikin tunaninmu, wancan din dai shine yake zuwa cikin tunaninmu. Wa summiya ad-dajjalu dajjalan, an kira dujjal da suna dujjal, li'annahu, saboda shi yughatti al-haqqa bil batil, yana rufe kura da fatar akuya, shine yughatti al-haqqa bil batil, ya rufe kura da fatar akuya, ma'ana ya lulluɓe gaskiya da ƙarya, ya kawo riga da ado da kwalliya ta ƙarya, ya lulluɓa ta akan gaskiya, a ɗauka gaskiya ce. Aw li'annahu yughatti 'ala an-nasi kufrahu bi kadhibihi wa tamwihihi wa talbisihi alaihim, ko kuma ana kiransa da suna dujjal ko dajjal saboda yana lullube wa mutane kafircin sa, baya nuna kafircin nasa, ba zai fito a matsayin tataccen mushriki ba, ba bayyana yake a matsayin cikakken kafiri ba, yana lullube wa mutane kafircin sa bi kadhibihi da irin ƙaryar nan tasa, wa tamwihihi da kuma cakuɗa al'amuransa, wa talbisihi da hausuna al'amuransa alaihim akan mutane. Wa qila li annahu yughatti al'amra bi kathrati jumu'i, wasu kuma suka ce an kira shi da suna dajjal ko dajjal saboda yughatti al'amra, yana lullube al'amari, hakikanin al'amari sai ya lullube shi bi kathrati jumu'i saboda yawan abubuwan da yake tattarowa na dalilai da hujjoji da abubuwa da zaka ga kaman haka din ne, sai ya lullube hakikanin al'amari, ba za ka gane hakikanin al'amarin ba. To wannan sun ce yana daga cikin abin da yasa ya samu suna dajjal. Wad dajjal shin shi dujjal din nan wai aljani ne shi ko mutum ne? Sai malai ya ce ad dajjal kaman yanda muka ce yajuju wa majuju min bani adam, to shi kansa dajjal rajulun min bani adam, mutum ne daga cikin yan adam. Lahu sifatun kathira, yana da siffofi masu yawan gaske. Ja'at biha al-ahadith, hadisai masu dimbin yawa sun zo da waɗannan siffofi nasa. Li ta'rifin nas bihi, dan a sanar da mutane waye shi. Mafo sufofinsa shi kaza ne, yana da sufa kaza, yana da sufa kaza, akai taiwa mutane bayanin sufofinsa dan su gane shi waye. Wa tahdhirihim, ko wa tahdhiruhum min sharri, da kuma tsoratar da mutane game da sharrinsa. Hatta idza kharaja, ta yanda dirran da ya bayyana arafahul mu'minun, mu'mine za su gane shi. Da ya bayyana mu'mine za su gane wannan dujjal ne, wannan ai kare shi, yasa za a samu mutane su ta muqabala suna ja da shi, ana kai kai ana tsorata mutane, ana cewa zai fa halaka, zai fa jefa mutum wuta, kuma a nan take a ga mutum ya ce mutum ya mutu, kuma ya mutu mutum ya dauke shi jefa shi wuta. Kaga irin ta ba, sai da muka ce dai imani shine Allah, amma yayi taurin kai yayi kiyarda. Dan haka fala yaftanuna bihi, mutane ba za su fitinu, mu'mine ba za su fitinu ba da shi. Bal yakununa ala ilmin bi sifati, bari ma za su kasance bisa ilimi suna da masaniya game da sifofinsa. Fala yaghtaru bihi illa aljahil, babu wanda zai rudu da dujjal sai jahili. Alladhi sabaqat alayhi shiqwa, wanda tabewa ta riga ta tabbata a kansa. Nas'alullahi al'afiya, Allah ya kiyaye mu ya bamu lafiya. Wa min hadhihi sifat, bala yace yana daga cikin sifofinsa, annahu rajulun shabbun, mutum ne matashi. Haka in kaga tsohokar ka kaga tsohon mutane kace dujjal, dujjal ba tsoho bane, matashi. Ahmar jan, irin kaman sadaka yalla yalla haka. Da haka in kaga mutum baki ba dujjal bane. Kasirun dan guntu ne, an fahimta? Da haka in kaga mutum dogo ba dujjal bane. Afja, sannan mai yawan haifar da musibu daga cikin sufarsa, ba dan tashin hankali ne, ba dan zaman lafiya ba ne. Haka ba wai yana so a zauna lafiya ba ne, a'a, afja. Sannan ja'adun ra'as, gashinsa dunkulallen gashi ne da shi, ba gashi ba ne irin na larabawa yalo yalo, ja'adun ra'as. Ajilal jabha, mai katon goshi ne, goshinsa ya fito. Aridun nahar, mai fadin kirji ne shi gashi tuturna gajere ga katan kai da katan goshi ga fadin kirji mamsuhul aynil yumna ay shafi idan sa na dama wa hadhihi al ayn wannan idan shi kuma da yake da shi laysat binati'a wala jahra idan baya nati'a laysat binati'a baya kumburo bane waje wala jahra ba kuma yayi kogo bane yayi ciki kamar ka annaha inabatun tafiya idan san ka ganshi kamar inibi ne in ka kalli jerin inibi a cikin wannan dodo dodo ko nonon inibi to wanda za ka ganshi shi kuma ga sauran sun yi layi sun jeru amma shi kuma ya ballako ya fito haka idan sai yi ka annaha inabatun tafiya kamar idan da kamar inibin da ya fito daga cikin sauran yan uwansa to haka shi ma idan sa wannan guda ɗayan haka yake wa aynuhul yusra idan sa nahagun alaiha zafratun ghaliza akwai wata tsoka mai kauri a idan wato kage sufofin sa abun ban tsoro ne in ka kalle shi kawai zaka yana da ban tsoro sufofin sa sannan daga cikin sufofin sa wa maktubun baina ainihi an rubuta tsakanin idanuwan guda daya dama daya idan na dama an shafe shi na hagun kuma ga yanda yake sannan tsakanin idan nasa an rubuta kaf fa ra ka fa ra bil hurufil muqatta'a da harafan nan yanda ka gansu a yayyanke kaf fa da ra aw ko kuma kafirun kafun alifun fa'un dara biduni taqati'in ba tare da an yayyanka harafan ba a hade kafirun yaqra'uha kullu muslim duk musulmi zai iya karantawa katibun wa ghairu katib wanda ya iya rubutu da karatu da wanda bai iya ba in dai musulmi ne zai gani amma wanda ba musulmi ba ba za su ga wannan ba kaga ga wata babbar sheda da mutane masu imani ba za su yarda da shi ba ba waɗanda za su gane wannan ba wanda zai ga wannan rubutun sai mumini su ne kawai za su ga ko dai ka ga bil hurufil muqatta'a an sa ka fa ra ko kuma kafirun ba tare da an yayyanka harafan ba wa min sifatihi yana daga cikin sifofinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi annahu aqimun bakarara ne la yuladu lahu ba bai taɓa haihuwa ba a ko da kaga mutum yana da wasu sifofi irin waɗannan amma yana da ƴaƴansa wajen guda biyar ko goma ba dujal bane shi aqim ne bakarara ne baya haihuwa wa hadhihi malai ce waɗannan ba'dul ahadith as-sahiha allati ja'a fiha dhikru sifatihi as-sadiqa wa hadhihi ba'd al-ahadith as-sahiha ga wasu daga cikin hadisai ingantattu allati ja'a fiha dhikru sifati wadanda ambatan sufofin dujal suka zo a cikin su as-sadiqa wadanda suka gabata dinnan da muka karanta wa minha daga cikin hadisan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal masiha ad-dajjal rajulun qasirun afja' ja'd a'war madmusul ayn laysat binati'a wala jahra wada hadisin yazo cikin sunan abi daud hadisi ne sahihi manzo Allah yace haqiqa masihu ad-dajjal rajulun ba aljani bane mutun ne qasirun ba dogo bane gajere ne afja' da ganshi kullun afirjice yana kokarin hansuna tunanin mutane ba nutsuwa ta tare da shi ja'at za ka ganshi kuma duk dunkulallen gashi a'war sanan ido ɗaya ne da shi madmusul ayn an kuma shafe idan laysat binati'a idan ba ya ballako ya fito waje ba wala jahara bai kuma yi kogo ciki ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadithin muslim yace الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعب الدجال دوجل أعور العين اليسرى واتو باشد إذن هقو إذن سنهقو ممسوح جفال الشعر من يوان قاشي kaga matasa sai su kula bakar su zama suna su zama mutun yana tare su ma kar kai da wani ne yake burge ka ko wani wanda ba musulmi ba kake koya ya zama kawai dai kana sha'awar ka bar su makka kuma kana kula da ita kana gyara ta babu laifi a bayan ya zama to al'ada ce da sarar wani to kaga yana daga cikin sara da al'adar dujal jafalu sha'r yana tare su ma wannan kaga shi ma hadisin ya zo da wasu cikin sufofin sa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari yace wa inna baina ainihi maktubun kafirun sannan hakika tsakanin idanunsa guda biyu an rubuta kafirun kafir wa hurrima ala ad-dajjal dukhul makkah wal madina wa hurrima ala ad-dajjal dukhul makkah wal madinati an haramta wa dujal shiga garin makka da garin madina hina ya khuruji fi akhir az-zaman lokacin da zai bayyana a ƙarshen zamani li wurudi al-ahadith as-sahihah bidalik saboda hadisi ingatattu da suka zo akan haka cewa zai kewaye duniya amma ba zai iya shiga garin makka da kuma garin madina ba wa amma siwa zalik min al-buldan amma inda ba garin makka ba da madina daga cikin sauran albuldani garuruwa fa inna ad-dajjal sayadkhuluha wahidan ba'da al-akhar dujal sai ya shiga kowane gari daya bayan daya wa aktaru atba'i ad-dajjal mafi yawan almajiran dujal masu bin sa min al-yahud daga yahudawa ne wal ajam da ajamawa wayanda ba larabawa ba wa turk da turkawa wa akhladin minan nasi daga magarin mutane galibihimul a'rab mafi yawancin su kauyawa ne wannisa da mata Allah kiyaye ukaji manya mafiya yawan mabiyansa waɗannan irin wayan a cikin wannan jinsin suke dan yahudawa sun budu jal ba mamaki to suna daga cikin atba'ihi aktaru atba'ihi daga ciki akwai al-yahud daga ciki akwai al-ajam ma hausa soro bai bayi al-ajam ajamawa wayanda ba larabawa ba wa turk da turkawa wa akhlaqin minan nas da kuma tarkace cikin mutane shine akhlaq tarkace cikin mutane galibihimul a'rab mafi yawan su kauyawa ne kamar yanzu da zaka dinga jin ana shi'a tana cewa duk zaka galibihimul a'rab wancin su zaka dinga jin zaka kauyawa ne ba karatu domin daga cikin illar dama rashin karatu kenan kowace shara za a ga duk wata guguwa ta za a ga farkon masu ja ba tare da tantancewa ba bigaidi tamyiz sahihi min as-saqim za a ga sune masu bi dan sami'ina wa ata'ana da kabbara aikin su kenan ko baki mutum ba zai iya ja ba wani yanzu a cikin su ko huruful hijaiya bi ya amma suna cikin dan gani kashenin irin wayannan malaman ma abota son zuciya mutum ya tuk sauraron lacca ya katta kenan a cika mun kokolwa da hayaniya da ruɗu ai ta kawo shubuhoi da misalai ba aya ba hadisi da yawo a cikin gari a cika titina ai ta yawo ba karatu an bayyana to za ka ga yawanci za ka ga al-arab in kuma ka ce kauyawa karka dauka wai sai a kauye suke ko a cikin gari kake baka karatu kai ma a arab daga ka dauka birnin iya karya tagiya ne kawai karatu shike sa shi yasa zaka iya samun dan birni wayayya kuma Allah yayi zaman sa kawai ka kuma iya samu bagidaji dan kauye kuma gashi Allah yayi zaman sa a cikin birni kila ma a cikin badala yake ba karatu kila ma aka yi rashin sa a duk guda biyu kom ba zai juyo ba ta'al bai zai zo ba zai wayo ba lakiyai wan nisa da mata su kuma saboda raunin su saboda raunin su mala da kuma san shakatawa da morewa da shantakewa da rakashewa to shi ko duk zai zo da irin wayan abubuwa zai zo da warwasawa da sakewa da watayawa duk zai zo da wannan to kaga wannan kuma dama mazhabin mata ne kwanan baya aka ce mun wace tana wa'azi ma an yi ko auren yatta ne ita ma malam maimakon ta buga misali malam ita ma sai ta abin nan nace ai matan ke kace wallahi ma ake ta gaya wallahi malam malama ce ba sosai ba wa'azi take wa mutane amma aka zo auren yatta kawai ta aje karatun aje bi shi sa za a ga saboda raunin da suke da shi da kuma ma'abota ne na samu ainihin wato ba sa san a matsa a ce haza halalun wa haza haramun ba sa san haka sun buzo kawai a kyale sun aka fito din nan kar a ce musu a koma wannan shigar bace ba ba sa san haka wani dan uwa yana zuwa zance sai yarinya ta ce tana so ya bata kuɗi za ta yi gyaran gashi su kuma irin anakan lahun nan ne yanzu aka fara karatun yana karanta muktarul ahadis lokacin sai ya ce mata yana zuwa ta dauka zuwa zai dauko kudin kawai su zuwa ya dauko muktarul ahadis din sa ko wani hadisi a ciki kawai yana zuwa ya jawo mata shi ta ce to kai in za wannan rayuwa in za a biya wannan ai ba abin da za a yi kaga wani lokaci a ajiye hadisan nan in ka ce komai zai ka taɓo hadisi ai kuma kaga wa fitnatud dajjal azimatun ma'ana yace fitnatud dajjal fitna ce mai girma wa zalika bi sababi ma yakhluqu Allah ma'ahu min al-khawarik al-azima abinda yasa fitnatud dajjal ta zama fitna mai girma saboda irin abinda Allah ya halitta tare da shi na daga cikin abubuwa da suke na khawarikul adat abubuwan da suka keta al'ada allati tabharu al-uqula waɗanda suke rinjayar kwakwale wa tahayyurul albab sannan su rudar da hankula abubuwa ne waɗanda sai ga sai kaga to ba yanda zaka yi ga abubuwa khawariqul adat baka yadda ba kana da jaha game da cewa shi Allah ne eh to me za ka yadda cewa shi Allah ne in kace kaza zai iya in kace to ubangiji ai shi yana raya mata tu'au dan wannan kawai to sai ya raya mata can yanzu ba abin da ya rage sai kai imani in kace a to kuma ai banda wannan ai akwai kaza ka shi yasa yana zuwa da khawariqul adat allati tabharu al-uqul wadanda suke rinjaya su karfin kwakwalwa wato hankula wa tahayyurul albab sannan hankula da kwakwalen mutum su rude sai ga mutum yana ganin haka din ne ba abu na hudu alwiqayatu min ad-dajjal riga kafin dajjal musulunci tunda ya san wannan mutum wato hadari ne a cikin al'umma masifa ce ba ɗan kankanuwa ba fitina ce mai girma shi yasa sai addini ya kawo maka riga kafi arshada annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummatahu annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya shiryar da ummatahu al'ummata ila ma ya'simuha zuwa ga abinda zai kare ta min fitnatil masih ad-dajjal daga fitnatud dajjal faqad taraka ummatahu haqiqa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da ya bar al'ummata alal mahijjatil bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك يا بر متانن يا بر الامه اكن تفركي مي حسكي اكن تيتي مي حسكي ليلها كنهارها درن كمان رانا سبيد حسكي saboda farin hanyar da ya bar su akai da harshenta ba za ka iya gane dare yayi ba ma da daren da rana dade ne shiriya ce tamkar rana lokacin azhar bai bar duniya ba sai da ya dora da ummar sa kan haka la yazigu anha babu wanda zai karkace anha ga barin wannan hanyar da annabi muhammad ya bar al'umma sa kai illa halik sai wanda dama ya riga ya tafi irin su duje da yake ne ba illa halik sai wanda ya halaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba manzo Allah ya ce al'umma ta gaba shi da yansu yan aljanna ne sai fa wanda yace baya san aljanna ila wa man ya'ba ya rasulullah aka ce waye za a ce masa ga aljanna yace baya so ya maikin Allah an manzo Allah yace ai to ga kaida man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wanda ya saba mun yaki shi yasa alfaza zai yake gaya maka yace sa'adatuna mashrutatun bittibai kaga samun arzikin mu kaga shigar mu aljanna sharadi ne sai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wani baitin yace wa man hada anhu fai asunin falaji duk wanda ya karkace ya bude daga bin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yanke kaunar rabautarsa ba zai rabauta ba babu yanda zai mutun yana saba manzo Allah ya rabauta ya fa man hada an fai asunin falaji a wani baitin yace laqad faza man kana rasulu imamahu ya fara bauta ya kai duk wanda manzon Allah ya zama shine jagora ya qudu bihi nahwan najati zimamahu wanda ya da manzon Allah ya rike akalarsa ya jara ga masa nahwan najati zuwa ga tudun mansira to duk wanda ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine jagora da zai kama akalarsa ya jagorance shi ya ketar da shi zuwa ga wajen tsira wannan ya tsira ya rabauta Allah ka samu daga ciki da haka babu wanda zai karkace daga wannan farar hanya domin ana karkacewa ne in akwai duhu kira ka bi hanyar da ba ita kenan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace ba wani abu da zai kai mutane aljanna sai da yawa al'ummarsa bayani ba abin da zai kai mutane wuta sai da bai bar duniya ba sai da yawa mutanansa bayani al'ummarsa bayani shi yasa bid'a take da hadari domin duk wanda ya kirkiro wani abu yace yana da kyau ya nuna annabi ya koyi shiga wani abu da zai kai mutane aljanna amma annabi ya koyi yake ga mutane shi yasa malamai suka ce yana daga cikin hadarin bid'a domin kaman kana tuhumar Allah bai gama isar da sako ba yace na hal ballagtu a hudubar bankwanansa hal ballagtu aka ce ka isar da sako yace Allahumma shahad sai bayan ya tafi da shekara 1000 da wani abu kuma ka zo ka ce ga wani abu shi ma addini ne ayi ashe kana tuhumar Annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin ida sako ko iya wannan aka kyale mai bid'a da shi ya ishe shi bala'i da tashin hankali da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji akan tabarkin da ya bar mutane to shi yasa zaka yi mamakin wanda yake kaucewa sunnar Annabi ya fada bid'a zaka yi mamakin yanda mutane suke barin tauhidi su fada shirka rashin karatu kuma duk zai iya haifar da haka falam yada sallallahu alaihi wa sallam khairan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bar wani alkhairi ba illa dalla ummatahu alai sai da ya nuna wa al'ummarsa shi wala sharra annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bar wani sharri ba a duniya da zai cutar da al'ummarsa illa hazzaraha min sai da ya musu tsawa ya ja kunnuwansu minhu daga wannan sharri ومن جمله ما حذر منه نا daga cikin jumullar abinda manzon Allah ya tsawatar da al'ummar sa shi fitnatul masih ad-dajjal fitnatul dajjal li'annaha a'zamu fitna domin ita ce mafi girman fitina tu wajibu ha al'umma wanda al'ummar annabi ke fuskanta ila qiyamis sa'a har zuwa tashin al-qiyama wa kana kullu nabiyyin saboda hadarin wannan dujal din fa kowanne annabi cikin annabawan da Allah ya aika babu wani annabi face yunziru ummatahu al'awara dajjal sai da yayi al'umma sajan kunne yayi wa al'umma tsawa game da mai ido dayan dan dujal wa khassa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam bi ziyadati at-tahdhir wal inzar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kuma sai yake banta daga cikin ragowar annabawa da ƙarin tsawatarwa da wa'azantarwa da gargadi game da dujjal wa kad bayyana Allahu lahu domin hakika Allah ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiran da yawa min sifatid dajjal daga cikin sifofin dujjal li yuhadhdhira ummata dan ya tsawatar da al'ummarsa fa innahu kharijun min hadhihi al'umma la mahala kuma dujjal din nan zai bayyana ne a cikin wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba makawa لأنها آخر الأمم دوميتتي الأمة تكرشي ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيكو مشيني شكمكين النباوة ومن الإرشادات النبوية نادكتكين هننك ميسان دائر النبتة التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته irin hannunka mai sandar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'ummarsa litanjuwa dan ta tsira ta kubuta min hadhihi alfitnati alazima daga wannan fitina mai girma al'ati ga sunan kaman abubuwan da zasu zo na daya at-tamassuku bil islam yin ruko da musulunci na daga cikin wato rigakafin sharrin dujjal tun kafin bayyanarsa mutane su yi ruko da musulunci والتصلح بسلاح الايمان التصلح معناه والاتخاذ بسلاح الايمان sannan mutane su riki makami na imani ba makami na bindiga ko ainihin wato makami irin mai makam wato makamin kare dangi duk wannan ba zai wato jan amfani ba makami irin na imani mutum yayi ruko da musulunci ya kuma yi ruko da makami na imani wa ma'rifatu asma'illahil husna kuma tun yanzu mutum yayi kokarin sanin asma'ullahil husna sunayen Allah masu kyau allati la yusharikuhu fiha ahad wanda wadannan sifofin babu wani mahaluki a sama ko a kasa da yayi tarayya da Allah a cikin su to kaga da ka san wadannan sifofin za su taimaka da dujjal ya zo sifofin sa ba irin na Allah bane فيعلم تو ده wannan ne mutun zai san annad dajjala basharun dujal mutun ne Allah mutun ne kaga daga nan sun sha bamban kaga daga cikin asma'ul lahil husna zaka gano sifofin dujal na farko shi dujal annahu bashar Allah madaukakin sarki laysa bi bashar sannan ya'kulu wa yashrabu yana ci yana sha Allah yana ci yana sha to kaga daga cikin sifofin da zaka iya ƙara gane dujal wa anna Allah ta'ala kuma hakika ubangiji ta'ala munazzahun abun tsarkakewa ne an dalika gabarin ci gabarin sha da sauran sufofi makamantan wannan la ahadu yara rabbahu hatta yamut sannan babu wani wanda zai ga ubangijin sa sai ya mutu ga kuma wani ya bayyana ya ce shine Allah la tudrikul absar وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير to sai kuma gashi Allah ya ce ba wanda zai ganshi a duniya annabi Musa ma da yace yana so ya ga Allah me ya faru rabbi arini anzur ilayk qala me lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala tubtu ilayka قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين وكaga dan haka ba wanda shi yasa ganin Allah za a ga Allah aljanna dan aljanna za su ga Allah wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira sannan kuma akwai wanda za a sa shamaki da hijabi tsakanin su da ganin Allah kaman yanda mai badawul amali yake cewa yarahul mu'minuna bighairi kayfin wa tamthilin wa darbin bil mithali يراه المؤمنون بغير كيف وتكييف وضرب بالمثال وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال yake cewa mu'mine za su ga Allah amma yaya za su ganshi ba mu sani ba digayin kaifin wa darbin bil mithal ba wani misali da za a iya gabbuga maka na yanda mu'mine za su ga Allah amma in sun ganshi bayan saunan na'ima za su manta duk wannan ni'imar ta gidan aljanna da suke ciki za su manta idara auhu in sun ganshi malai yace fa ya khusrana ahla al-i'tizali tabewa da amsul basirati ya shafi mu'tazilawa sune suka ce ba za ga Allah ba to sune ba za su ganshi ba Allah ya ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira su in sun zo sai su yi tawilin ayat sai su ce ila rahmati rabbiha nadira wai ba Allah za a gani ba rahama sa za a gani to mu Allah za mu gani insha Allah an bayyana da haka babu wani wanda zai ga ubangiji a duniya har ya mutu to ya kuma wani zai zo ya sake bayyana ya ce shi Allah ne na biyu at-ta'awudhu min fitnatid dajjal sai kuma neman tsari daga fitinar dajjal wa khassatin fi salati musamman a cikin sallah wa qad waradat bi dhalika al-ahadith sahiha hadisi masu yawa masu inganci sun zo da haka fa qad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a a cikin sallah yana allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal yana cewa ya Allah ina neman tsarinka da kariyarka daga azabul qabr ya Allah ina neman tsarinka da kariyarka daga fitnar al-masih ad-dajjal wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi hadisi na biyu روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم اذا دينكو يي تحيا فليستعذ بالله من اربع يعني الله يتري شي daga abubuwa guda hudu يقول yana cewa اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم يا الله ina neman ka tsare ni daga azabar wutar jahannama wa min adhabil qabr ya allah ka tsare ni daga azabul qabr wa min fitnatil mahya wal mamat allah ka tsare ni daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wani malamin ya ce ai yanzu fitnatil mahya ba sai an yi wa mutane bayani ba a cikin ta alta ko wal mamat da kuma fitinar mutuwa wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal sannan ya allah ka tsare ni daga sharrin fitinar al-masih ad-dajjal wannan hadisin shi ma imam muslim ya ruwaito shi an ce lokaci yayi sai mu tsaya akan hifzu ayat min suratul kahf abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik takalla assalamu alaikum muna sanar da yan uwa musulmi cewa karatun da malam abubakar abdussalam baban gwale ke gabatarwa a ranar alhamis Allah ga dai an sa litinin da alhamis amma an soke litinin din ina ganin ko alhamis din kenan wato a ranar alhamis tsakanin magariba zuwa isha'i a masjid Khalid bin Walid dake Hausawa Bawar Road masallacin gidan Hajiya Zainab mallan ya dawo daga hutun babbar sallah da aka tafi yau ma za a yi karatu insha Allah ko in Allah ya yarda Allah ta'ala ya bada ikon zuwa amin to ina ganin takarda ta dan makara jiya kenan ina da san ko eh jiya alhamis kenan sanan naji an sanar dazu akwai malam Alkasim Umar Hotoro akwai karatun da yake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a ranar asabar gobe kenan shi ma bayan dan dogon hutu da aka tafi shi ma gobe ya ce a sanar da yan uwa za a dawo karatun mawaqa da yake gabatarwa duk rana irin ta gobe asabar Allah ya bada ikon halarta to wadai tambayar sa guda biyu game da dujal yace assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi yace tambaya ta ita ce dujal yana nan a raye bayyana ce bai yi ba me amsa na'am yana nan a raye kenan ko tunda mun ce akwai hadithun jassasa tamimu dari ya gan shi ko to sannan daga ranar da ya bayyana wannan kwanaki wato wannan kwanakin ko wannan kwanan mai tsayi ko kwanakin masu tsayi kamar shekara zai za su fara ko sai ya dade to ai bayyana sa shin yazo ba wani bata lokaci kowanne cikin alamomin nan za a gani yazo shi abin da aka ce zai faru a lokacin kawai zai tafi ya juju wa majuji in suka zo su ma ai kaga in suka zo su ma ba wai zama suke ta yi ai ta tafiya har a tashar kiyama ba cikin alamatu sa'a ne su ma karshe za a halakar da su duniya aka ce za ta yi ta doyi da wari saboda mushan su Allah ta'ala ya aiko da wasu tsuntsaye su dinga zuwa suna ɗebe su suna zuwa suna watsar da su so kaga shi ma haka shi ma annabi Isa kaga an ga mana zuwa zai karasa kwanakin rayuwarsa na duniya ya tafi haka mahaji shi kaje shekara 6 ko 7 ko 8 zai yi shi ma ya tafi to haka su ma shi ma dujallin zai zo kwana 40 zai a kwana 40 zai zagaye duniya kaga dama an ce ya dade tunda yana nan a cikin sasari a daure lokacin yayin shi ma za a sako shi kamar yanda wancan hadisin jassasa din yayi bayani to an sako shi kaga shi ma yazo aikin da aka ce zai a wannan lokacin ko ta'adin da zai a wannan lokacin kawai shi zai dan ba aiki zai ba ta'adi zai to ta'adin zai zo yayi shi ne a kwana 40 da haka ba wai zuwa zai sai ya dade sannan kuma yazo abin nan dama bayyana sa kawai fitina ce da haka da yazo kawai zai fara proclaiming din an wato abin nan allantaka ne kawai kuma zai ci gaba da abubuwa da haka kwanan sa na daya kamar da hadisi ya fada kamar shekara kwanan sa na biyu kamar wata kwanan sa na uku sati ragowar kwanakin kuma kwanaki nawa kenan 37 in ka cire uku kwana na farko kamar shekara kwana na biyu kamar wata kwana na uku kamar sati saura kwana nawa to 37 su kuma ka ayyamina kamar ragowar kwanakin mu to kaga shi ma in ya gama yana cikin wannan ta'adin karewar kwanakin sa annabi Isa zai hadu da shi a Babilut kamar yanda yazo a cikin hadisi a wani guri Babilut anan annabi Isa zai hadu da shi ya kashe shi to shikenan kaga shi ma wannan magana ta wuce sai kuma wani abu na gaba Allah ya kiyaye eh abinda muka karanta ya zama dai Allah shi ba mu gada assalamu alaikum wa rahmatullahi abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana